أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يوم مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مولاي حسن شيوا شكوانا مكتبة تاو ميتارو البركة مكتبة دار العلم ودكوانا مبواتا منواتي إنا فادر جهة القربي. بركة مولاي حسن شيوا ومنشي قبال درسي شكي تتاو مناكيك ونربي أولادنا. Na babban malami Sheikh Muhammad Jamilu Zainu rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a daidai wannan yini kuma irin wannan lokaci mai albarka. Yau dai muna yin litinin wanda ya daidai da 12 ga watan da ya musulunci watan al-Muharram. Hijira ya wuce da shekara 1447 daidai da 7 ne ko ga watan 7 na miladiya 2025. ‘Yan uwa masu kallon mu kai tsaye da masu kallon mu ta kafafen yaɗa bayanai na zamani, muna wannan maktaba da wannan uwa domin ci gaba da darasi na addinin musulunci kamar yadda muka saba. A tun dabda al-Eidul Adha, idi na sallar lahiya, da muke wannan hutu da niyyar za mu yi sati ɗaya ko abin da ya kama da wannan mu dawo, to ana cikin kwanakin sallah sai aka samu wata jarabawa ta sanya dokar hana zirga-zirgar mashi daga ƙarfe 7 na yamma a zuwa ƙarfe 6 na safe a wannan gari namu na Gombe. Da wannan doka babu shakka ta kawo tsayi a gurabe da yawa ko kuma gurabe mafi yawa cikin guraben da ake karatu, wanda da yawa dama a galibiya karatu tukanmu na addini muna yin su ne bayan maghrib zuwa isha, kuma mahalarta wajen karatun nan kai 95 cikin 100 a bashi su wanda suke zuwa kafa ko a mota ba su kashi 5 zuwa 10. To wannan ya kawo sanadiyar tsayi ko rashin dawar mu da wuri da tsammanin za a janye dokar yau ne gobe, to har yau dai gashi ba a janye wannan doka ba, kuma zama ba karatun babban bala'i. Duk wanda yake karatun addini rahamar Allah da jinƙai da gafara tana saukawa, kuma Allah ta'ala iya kulawa iya kishi ga wannan al'umma da suke karanta littafinsa suke kwaikwayon yadda za su yi masa ibada. Wannan shi ne dalilin da ya sa aka jibi shiru kimanin wata guda ba mu dawo mu ci gaba da wannan karatuwa. Kafin mu dora insha Allah ga wani takaitaccen kira zuwa ga ita gwamnatin jiha karkarin jagoranci mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya. Muna kira gare shi ya ƙara duba da idan basira, musamman mu abin da ya dame mu ya shafe mu shine rashin halattar al'umma wajen karatun addini. Da al'umma da babu qala Allahu qala rasul a cikin ta, to babu shakka wannan al'umma tana dabda rugujewa, tana dabda rugujewa, kuma albarkar qala Allahu qala rasul iya rage ta'addanci da yawa, iya rage mujirmanci da yawa a cikin al'umma. Zama ma a karanta aya ko hadisi, to babu shakka da Allah zai yaye hijabi a ga alkhairan da Allah yake saukarwa a gun, to ba da ba a yi ƙoƙarin sanya doka irin wannan lokaci. Don domin ɗan Abbas yana cewa Allah ya kare yarda da shi, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kishi, to daga cikin abubuwan da suke sa Allah ya sauka daga kishinsa akwai gunda ake karanta addini, gunda ake karantar da addini, ake karantawa al'umma Allah da manzonsa. To irin waɗannan gurabe suna ƙaddara saukar fushin Allah ga al'umma, to dama al'umma tana cikin bala'i da musiba na rayuwa, to kuma an tare gurabin da ake sa ran samun rahama da jinin Allah nan din ba an ƙara tushewa. To kun ga al'amuran matukar ba a yi a hankali ba, abinda ake so a gujewa to za a yi a fada masa, ba haka muke mata ba. To wannan kira ga duk wanda zai ji mu ko zai ga mu cikin kafafen yaɗa bayani na zamani, muna kira da ba da shawara. Babu shakka dokar ta fi tasiri musamman a lokacin da yake karanta addinin Allah a wannan gari. Yanzu ga gunnan da dali da yanzu ya kusa cika sanadiyar al'umma duk za su zo da mashinansu. To ba nan ba, duk inda ka sani, duk inda ka sani inda darasi yake bainal maghrib wal isha da wannan gari. To rashin a karatu musiba ce, kuma dalilin dawowa karatu shi ne za mu iya abin da yake ga damar mu ne. Kuma abu na biyu, akwai ƴan uwa a nesa suna kallon mu ta media wanda su tsaye da karatun su kuma zai tsaye da su, saboda haka da wanda suke nesa da wanda ba za su samu damar zuwa ba, to ga media za ta dinga kai musu wannan sako. Amma babu shakka muna kira ga babban murya a yi tuba na tsanayi a ga abin da aka toshe a kan abin da ake so a cimma. Babu shakka al'umma tana faɗa cikin takayyara da mujirmanci a lokacin da aka kaura cewa Allah ya ce annabi ya ce. Matasa da yawa sun shiryu a ƙarƙashin wannan wa'azi zuwa da yake. Mutum ya zo ya zauna ya ji Allah ya ji manzansa, ya ji abin da zai kai shi aljanna, ya ji abin da zai kai shi wuta, ya ji abin da Allah zai fushi da shi, ya ji abin da Allah zai yarda da shi. To kuma yanzu wannan abin ya kaurace ba a yi. Al'umma za su dawo kamar dabbobi ne kawai. Kowa zai yi rayuwa wanda ya fi ƙarfi ya zamto ya zalunci wanda ya fi ƙarfin shi. Muna kira ga gwamna a yi ƙoƙarin duba domin a janye wannan doka, domin a gudu tare kuma su yi tare. Allah ta'ala ya taimake mu, kuma Allah ta'ala ya sa wannan kira ya je wa ƙwaƙwalwarsu. Mun tafi mun tsaya a ƙarshen nasa'is nabawiyya lil aba' wal abna, nasiha da gidan annabta wanda ta shafi iyaye da yayaye. Mun jiya da malamin ya zayyano wannan wasiyoyi ko nasiyoyi wanda ake yi wa mahaifa da yayaye domin su zama mutane kirki. Mun zo ƙarshen wannan nukta ne, inda za mu tashi a yau insha Allah shi ne mas'uliyya al-abawayn wal mu'allim, a aiki da yake kan mahaifa su ne abawai al'abu wal ummu kenan, wal mu'allim da ko malami. Kun ga wannan abin da ake kokarin cimmawa shi ne a tarbiyyantar da al'umma musamman matasa, musamman shi wannan littafi abin da yake karanta baki. Duk wani matashi mai imani in ya zo ya zauna ya ji wannan karatu, imaninsa zai karu kuma zai ƙara sha'awa ya zama mutumin kirki. To irin wannan alkhairi ne ma ake a tushe su sanadiyar sanya waccan doka da muke bayani a kanta. Wajibi da ke kan mahaifa da kuma malami wanda za su sauke domin a ga tarbiyyar yara ta hausiki, domin a ga tarbiyyar yara ta miki. Karatun yana da shafi na 22 a littafi ko ƙarshen peji na 22. Malikin cewa qala Allah ta'ala, sai malin ya buɗe babin tafadin Allah ta'ala da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, suratu tahrim aya mai namba 6. Allah ta'ala yake cewa ya ku mutane, afwan ya ku masu imani, dama akwai nida'ul am akwai nida'ul khas. Nida'ul am shine ya ayyuhal nas, an fahimta? Nida'ul khas kuma kamar wannan ya ayyuhal ladzina amanu, an keɓance masu imani a cikin mutane. Ya ku masu imani, Allah ya ce ku anfusaku, ku kiyaye kanku, ku tsare kanku. Ku shi ne fi'il amr ne, ai ij'al li anfusikum wuqaya alina, ku sanya wa kanku garkuwa ko wata shabaki wanda za ta tare tsakaninku da wutar jahannam. Shi ne ma'anar ku anfusakum wa ahlikum nar, ya ku masu imani ku yi kokarin sanya wa kanku garkuwa, ku yi kokarin sanya wa kanku wani shamaki wanda zai shamake ku tsakaninku da ku da iyalanku game da wuta. an ji wannan sako daga Allah mahaifa malamai in dai kun siffantu da siffar imani to Allah yana magana a matsayinka na magidanci a matsayinka na malami min ba da tarbiyya malamin makaranta ne malamin islamiyya ne malamin boko ne malamin jami'a ne malamin wane ne to malami ya cewa da kai da mahaifa ku yi kokarin ceto rayuwar su wannan dalibai da kuma iyalan ku kuma da wuta shine akwai a Imam al-Qushayri yake haka yi tuwa kamar da Umar dan Khattab ba da karkashin wannan aya cewa ku kare kanku da iyalan ku daga wuta sai Umar dan Khattab yake cewa ku umarci wannan yaran da irin abin da Allah ya umarci ku hani wannan yaran da irin abin da Allah ya yi wannan shine ku yi kokarin datse su daga irin hanyar wuta duk wani mai imani an ba shi umarni yayi saukewa tafi tsakanin sa da Allah kamar abin da shi sallolin farilla azumin ramadan ba da zakka masu iko zuwa haji ga wanda Allah ya dore wa hanya tsayuwa kan kalma shahada kula mahaifa tarbiyar iyali neman halal cin faɗin gaskiya su fito da su kofin imani duk wannan umarni daga Allah zuwa ga al'ummar musulmai to in wannan umarni su ake so ka tabbatar da su akan iyalanka ka kwatanta musu bin wannan dokoki sannan a matsayinka na musulmi an hane ka abubuwa da yawa da ubangiji ya haramta maka ga sunan bila adadi wa'ansu ka ba irai ne ba suna kaiwa ga aiwa mutum haiti wa'ansu kuma zunubi ne zunubai ne ga sunan iri-iri karaka to duk irin wannan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a aikata su ko a faɗe su ko a zaiti musu to ƴaƴanka da iyalanka wajibi ne ka karanta musu wannan shine aiki da wannan aya ku kare kanku da iyalanku daga wuta ku umarce su irin umarnin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu ku hale su irin halin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu duk da malam bai kawo ba gaban ayar ku kuma ga karshen ayar sai Allah ta'ala ke cewa wa qudu hannasu ita wannan wuta abinda ake kunna wutar da shi makamashin wutar su ne annansu mutane wal hijara da kuma duwatsu wannan su ne makamashin wutar kamar ka kunna wuta ka nemo itatuwa kana sawa wutar za ta ƙara ci tana balbala to wutar jahannama makamashinta su ne mutane da duwatsu Allah ya saba mu a ciki kun ga wutar jahannaman nan akwai hadisi cikin littafin Muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nar wannan wutar ta ku ta duniya wanda ita ma tana yin aiki irin nata tunda wannan wutar ta duniya har roti tana narkawa har bishiya danya tana cinyewa to ita wannan wutar duk bala'inta to kashi ɗaya ne cikin kashi 70 na wutar lahira zafin wutar duniya duk zafinsa to si wannan zafin kaman kaso ɗaya ne cikin 70 na wutar jahannama a kuce Allah ya raba mu da wutar jahannama to Allah ta'ala sai ya ce makamashin wutar annas wal hija mutane da duwatsu annas wa al-kuffar ake al-kuffar wal zindiqun da kafirai da zindikai da wanda suka mutu ba su tuba daga zunubansu ba to irin waɗannan su ne makamacin mutar jahannama alaiha mala'ika ghilazun shidad ita wannan wuta a tsakanta akwai mala'iku masu kaurin fushi ghilaz shidad masu tsanani la ya'suna Allah ma amara waɗannan mala'iku ba sa saba ma wa Allah cikin umarnin da ya bar su wa yaf'aluna ma yumarun waɗannan mala'iku kullum suna zaikiya umarnin da Allah ya bar su su dama ba sa jinka ba sa gare ka dama kawai suna aiwatar da umarnin Allah ne akan ka idan Allah ya ce fuku ne ya ba su umarni akan ka wallahi sai su rufe
duk abin da ubangiji ya ce su yi akan dan adam to za su fara kuma bin Allah shine abinci su shine abincin su shine da bani su ba sa saba wa Allah sannan suna zaici wa Allah cikin abin da ya umarce su to wannan ifti ayar da malam ya bude wannan babu da ita wajibi akan iyaye da malamai wajen kare ƴaƴansu da iyalansu game da shiga wuta Allah ya tsare mu gaba daya sai malai ce ce al-um wal-ab wal-muallim wal-mujtama al-um wa mahaifiya wal-ab da mahaifi wal-muallim da malami wal-mujtama da society unguwa mas'uluna amama Allah an tarbiyati hadha al-shay ababan tambaya ne a gaban Allah game da tarbiyar waɗannan matasan da wannan zamani ana fahimta uwa bayan kin haihu ko bayan kin yi dakon juna biyu har haihuwar ki har shayarwa har reno to aikin ki bai kare ba dole sai kin kula da duk yanda zaki wajen ki mekar da wannan yaro da Allah ya ba haka nan mahaifi bayan ciyarwa da tufatarwa da shayarwa da sawa a makaranta da koyar sana'a da sauransu to wajibin har yanzu bai sauka akan ka ba sai ka yi kokari wajen dora cikin tarbiyyar musulunci sannan unguwa duk wani wanda yake zaune a unguwa liman ne ladan ne mamu ne alajuwa ne mai sarauta wane ne a'a bawon Allah wane ne to shi ma iya da haƙƙi akan sauran tarbiyyar da matasan wannan yake nasa ana fahimta yasa malam anan ya jiro su da mahaifiya da mahaifi da malami da mujtama'i kowa sai ya sauke wajibin sa kan kokarin tarbiyyar wannan al'umma ne duk wanda yi sakaci daga bangaren sa to zai amsa tambayoyi gobe kiyama akan Allah amma idan kai iyayenka Allah ya tabbatar da kai amma wannan yara ba su dau hannun tarbiyyar tuwa ba to kai ka bi har abun Allah uba ne uwa ce malami ne mutumin unguwa ne in dai kai iyayenka sannan kuma da karshe abubuwan suka lalace yaran suka ki daukan saiti to kai ka bi tare da wannan amma abinda ba a so sakaci a samu sakacin mahaifi ko sakacin mahaifiya ko sakacin malami ko sakacin mutanen unguwa yanzu abubuwan da suke faruwa din nan a ce an farkawa na kwace mai waya an tarewa ne an datsawa ne an sarewa ne wallahi da kowace unguwa za su dau matakin ba sani ba sako wallahi ko da gwamnati ba ta sako hannu ba sai abin da ya rabu saboda yaran da duk an san su an san gidajen su an san gurabin zaman su an san ƴaƴan suwaye kannan suwaye duk an sani ba wanda ba a san shi ba ba wani bako da ya sanna ko daga Inugu ko Batakwar zai zo ya mana wannan addinin babu duk ƴaƴan mu ne kannan mu ne a ce kowace unguwa ta yi committee mai karfi na ba sani ba sako akan waɗannan yara tsagiru marasa kunya wallahi ko da gwamnati ba ta saba ki wallahi sai abin yaro kaga a ce sakacin unguwa da masu faɗa ji a unguwa iya ƙara rura wannan wadatta addinci kowa in har bi haye kansa shikenan in ba ta gidan ka ba ko ba ta ne ka ba kai ba ruwan ka kuwa to duk abin da ya cinye dan uwanka ba fata ake ba wajen kanka zai dawo saboda kaga abin da malai ke faɗa wannan ko da sakacin rushewar tarbiyyar matasa ya ce duk mutanen unguwa in dai da hannunsu da yawunsu da sakacinsu wajen lalacewar matasan unguwa to sai Allah ya tabbe su wallahi ba wai danka ko ƴarka ba a al'ummar da kake raye cikin ta in dai akwai gudunmawar da zaka bayar akan su saitu su gyaru ba ka bayar ba to sai kuma gije ta dai kuma ki to ina ga danka ina ga kaninka ina ga ƴarka sune min ba da aula akan ubangiji ya ce yake tambaye ka sai tun a baya mun karanta ai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkaninku masu kiwo ne kuma kowa sai Allah ya tabe bisa kiwo da ubangiji ya bashi ana fahimtar wannan kun ga da uwa da uba da malami da mujtama'i mutanen unguwa to wajibi ne kowa ya sauke wajibin da ke kansa wajen kokarin tarbiyyantar da al'umma da dora su akan siratul lahi almustaqim shine wali yake cewa dukkan su masquluna amam Allah ababan tambaya ne a gaban Allah maskar batkar ba sauke wajibi su an tarbiyyati hada liji bisa tarbiyar waɗannan matasa na wannan zamani fa in ahsanu tarbiyatan duk yaron da aka yi kokarin wajen kyautar tarbiyarsa da uwa da uba da malami da unguwa suka haɗu domin me kadda shi ya gyaru ya tarbiyantu to sa'ida wa sa'id shi yaron zai ci nasara a rayuwarsa ta duniya da lahira sannan su ma unguwar da iyayen da malaman za su ci nasara a duniya da lahira shine ma'anar sa'ida wa sa'id fa amal ladina sa'iduhu fil janna a gane ko sa'id dan aljanna ake ne inda qur'ani ya ambaci wannan sunan akan kana nabi dan aljanna ne wanda ya samu babban rago a duniya da lahira ashe tarbiyar matasa tana sa al'umma ta ciriba ta samu alkhairin da ba shi iyaka a duniya kuma ta samu alheri a gaban Allah gobe da yanzu ku duba ku gani yanda in matasa suka samu tarbiyya suka samu saiti yanda za ku yi sha'awi matasa suna karanta Al-Qur'ani ka ga yaro kasa da shekara 20 ya hadace Al-Qur'ani da ruwayoyi daban-daban ya kuka cikin ilimin tafsiri kuma tu da aka iya can jami'a iya karatun boko kaga wannan in an tabi'a haka gobensu za ta yi kyau ana sa ran gobensu za ta yi sabanin matasan da ko ba sa wannan din ba alqur'ani ba karatun boko din ana zaune kawai zaman kashe wando zaman a ga kayan wani a dauke zaman dare yayi a shiga unguwa ta addanci kaga wadannan babu yanda za a yi a sa ran alkhairi ya haifu da gari ance faqidu shay'in la yuqi duk wanda ba shi da abu ai ba zai iya bada shi to dama ba shi da tarbiyya ba shi da abin da zai biya wannan addinci ko haihuwa yayi ko aure yayi to ba shi da ikon tarbiyyar da iyalansa don ba shi da ita saboda ka wajibi ne duk wani wanda yake fada a jiya da hannu da zai iya sawa ko baki da zai iya sawa domin ya ga tarbiyyar yara layinsu unkosu ta meke to wajibinsa ne wannan an sun gyaru wannan yara to mun gyaru mun ciri ba an gane ko shi duniya wal akhirah a wannan duniya da kuma gobe lahira wa in ahmalu tarbiyatuh idan ko mun yi sakaci iyaye da malamai da mutanen unguwa sun yi sakaci wajen tarbiyar wannan yaro to shaqiya zai zama matsiyaci an gane ko fa amal ladina shaqqu fi an-nari in yayi wasa kuma zai zama dan wuta abin ji wannan kine shakiya zai tsaya shi ya zama mara shirahu wa kana al-wuziru fi unuqihim in kuma da sakacin su ne yaron bai tarbiyantu ba to zunubin da zai iya wuya ne kuma bai jana magana ko ba karama bace ba kai da kake zauna a unguwa kai ji wannan in dai kana da gudunmuwar da zaka bayar wajen tarbiyyantar da matasan layin unguwar kuma ka bayar ba to akwai zunubi a wuyanka nasu balle tana koma haifa balle tana koma da kai ko mutumin unguwa ne kana da iko ka gyara baka gyara kana da iko ka saba ki a samu gyara baka yi ba to a lahira zaka tsugunna ka dau zunubin wannan aiki domin tarbiyyar yaro ba wai kadai akan mahaifarsa take ba hadda mutanen unguwa hadda malamai hadda masu fada aji masu rauna na sarauta da masu mukami da gwamnati kowa sai ya sauke wajibinsa akan kokarin tarbiyyantar da wannan al'umma ne ana fahimtar wannan malai ce wa kana al-wuziru fi unuqihim da al'umma da suke sakaci tarbiyyantar da yaransu to zurubin wannan rashin tarbiyyar iyawo yayin su gobe da yaro walihaza jaa fi hadisi saboda ke yazo a cikin hadisi ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ala harbu tambay kamar ana calling attention da ku saurara ku ji dukkan ku masu kiwo ne kowa Allah ya danka masa kiwo da ya bashi kuma kowa daga cikin ku sai Allah ya tambaye shi akan kiwo da Allah ya bashi iyalanka kiwo Allah ya baka idan kai sakaci to za a ma tambaye da in baka amsa ba akwai hukuma garkashin ta ka ta so kazan mutum Allah ya hore ma gida ya hore ma kaza ya hore ma kaza kana zauna a unguwa to duk wani yaro matashi da kake kusa da shi su kusa da kai to akwai wajibin sa da ka nusar da shi hanya madalici a wuyanka idan ba kai ba nan ma akwai tambayar da Allah zai ma gobalki shugaba akwai irin wannan nauyi a wuyansa jami'an tsaro akwai irin wannan nauyi a wuyansu malaman addini akwai irin wannan nauyi a wuyansu kowa sai ya kokarin aje irin masukuli da Allah ya dora masa akan a gane yakewar tarbiyyar wadannan matasa wanda saka ci wannan tarbiyyar su ki ya haifa mana da abin da muke ci hatta wannan dokar ta rashe zirga zirga ababan a wannan ta samu asali sanadiyar rushewar tarbiyyar matasa ai abubuwan da suka faru ne a tsalla na ta'addanci an kashewa da yan kashewa duk su ne suka yi yunkurin sanya wannan kun ga duk al'ummar da waɗannan burukurbin yara masu ta'addancin nan suka fito a ƙarƙashin su ba su yunkurin ba su tarbiyya ba to su ma suna da amsuna da tambayar da za su amsa gaban al'umma dalilin su gashi an tsaida abubuwa na alkhairi masu yau wa asu an yi su ta neman abinci an toshe musu hanyar karatun addini an toshe ta ba a zo a ji karatu ma sana'o'in dare ƙanana duk an toshe musu hanyar a kan wa'ansu tsirarun yara wanda za a iya kirge su kuma abin takaici ita gwamnatin ta san duk inda suke wallahi duk wani dan ta'adda babba da karibi ba wanda gwamnati ba sai da shi babu wallahi abin da zai baka mamaki a shekarun baya matar wani shugaban kasa da ya gabata akwai wani yaro da yake jami'a ta gwamnatin tarayya a garin Dutse da jihar Jigawa ya yi wani rubutu ya yi a waya game da ita ya siffanta da ƙoramar da yake zuwa goshi to haka ne mana a haka ne ko ba haka bane ya yi wannan maganganar dai a waya ya ɗoya ɗora ya tura kafin ka ce me daga Abuja an zo har ɗakin sa jami'a da yake can yanzu mutane da suke da irin wannan aiki na security su ne za su bar mai yawo da wuka iya kashe mutane a cikin sanya yawo ba zai yi ba a yau wani malamin addini ya yi wata magana da za ta sosa wani babban rai in dai ba shi da kishin addini wallahi ko iya kasar waje sai an aiko an ga inda malamin ke aiki yasa a kullum mu abin da muke kira ga gwamnati in za ta yi da gaske ta yi da gaske kawai waɗannan yara ba su fa a kirge su da hannu ba kuma duk an san su wallahi a fake da su a takura wa ɗuma ba da ni ba ne in an yarda su ne matsalar to a ji a tsage su a tare su da iyayensu a ja musu kulli a musu last warning a ce duk wanda aka ƙara kama da wannan haka to ko uban kare kankar ma ya je kulle da sa ko ta yi wannan da gaske amma ga jaji ba da dukan kaya wanda bai jiwo mai gari ba a takura masa a kare abubuwa na alkhairi masu yawa saboda unguwa da matasa da iyaye da malamai da masu wadata wallahi sai kowa ya miƙa hannu wajen tarbiyyar wannan idan ka kame hannu ka bakin komai ba to bayan bakin cikin duniya to akwai tambaya a gaban Allah gobe ne da ka'ida ce a kamar yadda muke bayani a karkashin wannan tarbiyyar yaro ko matashi ba ta mutum da ya bace ba ta uwa da uba bace akwai gudunmawar gwamnati akwai gudunmawar malamai na addini akwai gudunmawar mutanen unguwa wanda za su dinga nusarwa ika za barka ko a tattara matasa a samu malamin addini da karantar da su a tattara matasa a samu mai koyar da sana'a ya koya musu ai engage da time din su kar a bar su da extra time haka wanda za a ce ba abin da suke yi to Allah ke koyar da addini a ce a saki yara jabo da je kaka shakata je kaka ja iska to a irin wannan shan iskan anan kuma ake shawo balbalai amma yaro iya dan goma sha har 20 kada ka yadda ka bar shi ba shi da abin yi barin sa ba shi da abin yi to anan zai je koyo musu ba domin kwakwalwarsa fisga take yi duk abin da ya gani shi abin yayi da wasu ko ba komai zaunar da shi ba yi biro da littafi ya maro ko ba komai tattaro kayan wanki yayi lokacin makaranta ya ce in ya fara datawa kana da hali bayan makaranta kai shigun koyon sana ya zamto da duk inda yake iya karshen kula iya karshen kulawa inda kowa zai wa yaron sa haka da an samu karancin yanta da cin gaba amma wani baya zuwa makaranta ma gobe sai wani ma ba a gidansa yake ba wani ma matashi ne shekara 18 19 20 ba a gidansa yake kwana ba inda ya ga dama nan zai je kwana bai boko bai arabiya bai sana'a ga bukata kuma ta abinci ga bukata ta abin sawa ga sha'awa ta mata dole ya ci addanci wannan dole ya ci addanci saboda ka in ana magana ta gyara to kowa ya ji wajibin da ke kansa yi kokarin soke gwamnati ita kadai ba za ta gyara wannan rayuwar wallahi ba za ta gyara malamai kadai na makarantun boko ba su isa ba iyaye kadai abin ya musu yawa su kowa ya zuko hannu malamai na addini ita gwamnati ita sarauta masarauta su malaman addini su mutanen unguwa sai kowa ya zuko hannu akan alikan da rayuwar matasa in kowa ya aikin sa da shari'a ta dora masa to tabbas Allah zai zuko hannu cikin amma a yanzu masu aiki kawai an barwa ma'aikata tarbiyar yara kawai na uwa da uba ne amma ni makoci ba ruwana ni malamin unguwa ba ruwana wani wani ba ruwansa ta ina abu ba zai fike ba ifa zai fike saboda ka wannan wajibi ne mabarka wallahi ni da gaske in ba haka ba kun ga wannan yaran nan ba ma da nake ba wallahi nan ga wasan yi riga bai su daga gari bai za fara kwacin waya ba wallahi nan gaban sun ganka da riga bai su kwacin ba in dai ba a kuma take gyara ba ai abin da ba wannan ne kuma yazo ga jana a karya kwaciya mata jaka a kwace mata sarka a kwace mata waya a kwaciya wannan kaza da kaza duk ana yi da shi in har ba da matakin dutse abin ba nan kuma ba san abin da zai zo amma matakin gashi na shari'a tana faɗa mana iyaye su kawo mataki iya wanda shari'a ta kawo musu malaman addini malaman makaranti mutanen unguwa kowa ya kawo mataki ya soke wajibi da hukunci amma matakar an yi sakaci ni ba ruwana ba ɗana ba ne ba ɗalibi na ba ne ba kaza na ba ne to shikenan zai zama guba kuma ya dabe ka zai zama guba ya dabe kowa wanda kowa sai ya yi Allah wani dabin da yake kun ga dai garisan misali muna wannan takaituwar zirga-zirgar mashina wallahi dalilin wannan yana su suka jawo wannan musulmi su ne ta'addancin da suka yi a kwanakin sallah ya jawo wannan bala'i kafin wannan ta'addancin nasu ai ba sa wannan dukkan ga wannan ya ishe mu misali ya ishe mu misali sama da wata guda gashi nan an takura duma wani bai ji ba bai gari ba an toshe alkhairi da yawa Allah ya samu da shi Allah ya ba mu yake gyara sai maliki ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayti muttafaqun alayhi an abdullah ibn umar radiyallahu anhu hadisi ne wanda ya ci bukhari da muslim da imam al-bukhari da muslim hadisin abdullah ibn umar suka fito da shi فبشر لك ايها المعلم يا كاي مالمي يكون التربيه البشرك اجمال مالمي يكون التربيه البشرك بقوله عليه الصلاه والسلام فدم من الله صلى الله عليه وسلم بيكي شوا فوالله من الله سيد يرزوا يجي الى رزوا ده الله لان يهدي الله بك رجلا واحدا الله yayi sanadiyar shiryar da mutum ɗaya dalilinka khairul laka min an yakuna laka umurun ni'am ya fa alkaihi gare ka a ce a cika ma duniya da dukkan wata kadara mafi tsada an ce umurun ni'am kamar jajayen raƙuma to malamai sun ce a wancan lokaci su ne kadara mafi tsada a duniya babu wani abin da ya kai su tsada in dai kadara ce shi malamai suke cewa a yanzu za ka iya fassara da duk wata kadara mafi tsada ya ce a ce cikin duniya ta aka ce to mutum ɗaya ya shiryu dalilinka alkhairin da za ka samu a gun Allah ya fi ama wannan a baka duniya da abinda ke ci ba wai ka musulantar da murba wani ya gyaru ta hanyar ka kai ne ka zama sanadiyar gyaruwar sa da bai iya kaza ba da bai san kaza wajibi ba ne bai san kaza haram ba ne bai san kaza kaza ba ne dalilin ka ya sani ya gane har ya shiryu mai kyau ya zama mutumin kirki tukuncin da Allah zai baka yafi a cika ma duniyar da dukan wanda muke. Haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Kuma ne wannan magana ya faɗa sai dan Aliyu ne radiyallahu anhu a lokacin da ya tura shi wani gari ya je isar da addinin Allah. Yace sai na Aliyu ka sani duk wanda ya shiru dalilin ka to yafi alkhairin da Allah zai baka yafi a cika ma duniya da dukan wanda dukiya ma bisa da. Wa bushira lakum ayyuhal abawan bi hadha alhadith as-sahih. Sai malaka ce albishirun ku da ya kuma haifa ba an yi wa malamai albishir nan ma ga mahaifa don mahaifin da ya tsaya kai da fata wajen tarbiyyar yaransa to shi ma wannan hadisin zai yi shi a kansa kuma ga wani hadisi ma manzo Allah bai kawo duk mahaifin da ya tsaya kai da fata bai sakaci ba ya yi iya kokarin sa wajen dora yaransa a gwadabe na kwarai yayi kokarin tarbiyantar da su ilimin addini da ilimin rayuwa da sana'a da girin girman da ganin girman mutane da halatar gun ibada da zuwa gun karatu yayi kokari iya nasa to ga abin da manzon Allah ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mata al-insanu idan mutun ya fadi ya mutu in qata'a anhu amalahu illa min salatatin cewa dukkan wani aikinka da kake ya tsaya sai abubuwa guda uku ne kada ba su tsaya duk abin da kake da kasarar karba da kawo da shi kenan kowane account a rufe shi ya rufe a rufe account uku ne kai manzo Allah ya ce zai rufe tsaya ka ji su da suna na farko sai manzo Allah ya ce sadaqatin jariyati illa min sadaqatin jariyati farkon abin da ba za a rufe ba ka bar wata sadaka mai gudana ko da bayan ka mutu abin ba zai tsaya kamar ka yi bowl na ibar ruwa sannan ka yi wa bowl din gata da ba zai tsaya ba ko ka mutu amma yi tsan kamar ka gyara wata hanya da al'umma za su ke wuce kamar ka gina makaranta ta koyar da addini sannan ka yi wa yadda makarantar ba za ta tsaya ba ko da ka mutu yi ma wani sarkacin jariya ko ka ɗauki nauyin ɗaliban ilimi sai su yi ilimin addini su zauna zau malamai suna koyi da al'umma shi ma wannan ladan ba ya yi ana bayyana wannan da dai abubuwa da yawa karkashin wannan na misali sadakar jariya sadakar da ko da ka mutu ba za ta tsaya ba ko ba abin da ba za a gaje ta ba magadanka ba za su gaje ta ba sannan ka mata ka kafa ta da ko ka mutu za ta tsaya ba ko mutubar abin al'umma al'umma ne suke amfanuwa da wannan abu ko hanyar ko bawal din ko wata rijiya ko menene menene dai kai da al'umma ne za su yi amfanuwa kuma ka mai tsarin da ba zai tsaya ba to wannan duk wanda ya mutu ko da zai shekara biliyan a ƙarshen ƙasa to wannan ladan ba zai tsaya ba zai dinga zuwa sai amma idan na biyu ilmin yuntafa'u bihi aw ilmin yuntafa'u bihi ko ka bar wani ilimi da al'umma za su ke amfanuwa da shi ko ka kamuta ka rubuta littafin addini ko da ka mutu al'umma za su ke karantawa to shi ma wannan ladan ba zai tsaya ko a yi muka yi tawazu suka an ɗauka a waya ne an dora an yi rikodin nasa an sajjala shi a kasar kasar ko memory ko YouTube ko waye ana ta yaɗawa to wannan lada naka ba zai tsaya ba ko da ka yanzu irin katuka su malam Ja'far su malam Albani irin Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ji kansu da sauran malaman da suke ta karatu duk lokacin da aka sa karatun to sai an kai musu lada da mutum su amma yanzu nan wanda ya rubuta littafi ko littafi ɗaya ya rubuta in dai ana karanta shi ana fahimta shi ma ladan iya zuwa ya sani ne ilmun yuntafa'u abu na uku sai manzo Allah ke cewa awwaladin salihin yada ula ko ka mutu ka bar yaro na kwarai yaro da mutumin kirki wanda zai dinga maka addu'a ko da ka mutu to shi ma addu'a da kana yin ta to ba ta tsayawa a ko ina za ta samu haifan ka suna kuci to kun ga muhallu shahid ana shine waladin salihin tunda ana magana gudun gwar mahaifa ne duk mahaifin da yake so kada ladan sa ya tsaya bayan ya mutu ko da ya sarkatu jariya yayi waye to yi kokarin tarbiyyar da yaransa akwai wani hadisi da manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam akwai wasu mutane za su cika su a gidan aljanna sai su ga Allah ya ba su wani matsayi da ba za su zuwa aljanna an kai su kololuwan matsayi sai suna tambaya ai wannan matsayin kamar ba su kai su zabe shi ba sai manzon Allah ya ce Allah zai ce a faɗa musu daga cikin abin da ya kawo wannan matsayin akwai adoyi ƴaƴan ku da kuka bari ya'ya na kware masu yiwa mahaifin su addu'a addu'a tana karawa mahaifin martaba mun Allah ana kada su da to a shikan ko dan wannan kai kokarin tarbiyyar da yaran ka dora su a hanyar dini ka dora su a hanyar addini ka dora su a hanyar mutunci da sanin ya kamata idan an gan su ai ya'yan wani ne Allah sarki Allah ji kan mahaifi kai kokarin dasawa ya'yan ka wani kar a ga ɗanka a ce kai Allah sarki da uban sarki yana mazai haka ba ka gaɗa bai ba bai ba bai ba so daga wannan shine babban albishir da ake wa mahaifa akan su tsaya wajen gudanar da aikin tarbiyya ko da kwaɗayin wannan ladan da za a samu bayan su mutu aikin ba zai tsaya ba an bayyana wannan hadisin ya cikin hadisin Imam Muslim an Abi Hurairah daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kare da shi فليكن إصلاحك لنفسك أيها المربي قبل كل شيء نفرقوا دون مبادة تربية مال من مكارنتاني مال من الدين دي من قوية الأمة الخير دي فرقوا دي أبن دي أجلسوا كفار جارة كان شيني زعير ابن أبي سلم أجل شوى لا تنهى عن فعل وتأتي مثله عار عليك إن فعلت أذيب يتي كاك حانا ونقب كتي باكو باكو كرأي kuma kai a gidan kana aikata ku yace wannan abun kunya ne mai girma abun abun kunya ne mai girma arun alaka yan falta abin to daga duk malamin addini da malaman makaranti to su ba wajibin biyu ne a wuyansu bayan sun tsare abin da Allah ya haramta sai sun kunne idanuwan masu kallon su tunda yaro da sauran ɗaliban addini kai ma malami kai ne ba dubu su ba duk abin da ka aikata ko ba nasi kawai za su je su aikata shi wadaka wajibi ne su san wannan akwai wannan masuliyar abinci farko duk abin da ya zama ka ba irin zuru abin da ya zama to akwai zargi a kansa akwai zub da kima da mutunci to kai malami kai kokarin kaurace masa kowa ba ya kaurace to amma kai kauracewar taka ta fita zama wajibi domin kai akwai wa'ansu da suke makale da rayuwarsu a kanka kai ne madubinsu kai ne kuduwarsu kai ne abin kallonsu shine malici islahuka li nafsika ayyuhal murabbi kyara kanka da rayuwarka kabla kulli shay kafin komai ah falhasanu indaka falhasanu inda auladi inda alauladi ma fa'alt alhasanu inda alauladi ma fa'alt su yara duk abin da ka aikata a gaban su ne kyau in dai kai uba ko kai malami kai wani abu shi fa yaro wannan abin bai jiya ga zama tunda bahi da temizi bahi da kokororo mai rarrabe abu mai kyau da mara isa kira ga gwamnati a wannan ba duk wanda za a dauke su malaman makaranti musamman na primary school gwamnati yi tsoron Allah ta dinga daukan wani suka dace in ka dau dan wuyuwi ko dan kwaya dan yama banga siyasa ka ce zaka huce masa ka bashi malamin makaranta to ka je ka kuba wanda za ta halaka da wata ran alibansa in dai iyashen taba gaban su ko suna ganin sa ya nabi iyasha wala sai wanda ran wani ya zo gida iyaye ai ga yadda malamin yake taba wannan karamin aiki ne a gunya ko sa hula ma ai ga irin sa hulan mallam ga irin tafiyar mallam haka suke faɗa ai duk me yara ya san wannan to saboda ka wajibi ne ga gwamnati da sauran makaranti masu zaman kansu ba wai ilimin mutum bane yayi digiri yayi wai a yaya tarbiya su take wani hoto zai biya wannan yara zai ba su hoto mai kyau ya zauna a zukatansu ko kuma a hoton da zai ba su ba mai kyau bane dole a kula da wannan hatta kobas da ake dauka mata masu sa mini suke taka sabar gashi a waje to a makarantun musulmi bai kamata da wannan bai kamata in za a dauke ta ne za ta yi shiga mai kyau da mutunci amma in dai da wannan shiga arnancin za ta zo cikin yara to kana ba ta yi wannan aiki yadda mun duk abin da ta koya ba za ta tafi da basu da guba ne guba da za ta yi wahalar gobe yara suna kanana kokolosu da kasan mayan karfi haka duk abin da ta damka to kafin ta saki shi za shi amara abin zan da kyau saboda ka kula da wannan ko kalle kalle a gidanka kar ka bar yaran ka saba da kalle kalle in suka saba wallahi hana su zai wahala kuma duk abin da suka haddace a kwalo su ba zai fita yakon sa hada ce ayi qur'ani kai sun hada ce wagon yafi ko sunayen yan bal ko kaza da kaza da kaza abubuwan da ba su da amfani so da ka kula da rayuwar su domin mu ci wannan gajiyar da ubangiji yake fada na yin addu'a wannan sun yi addu'a kuma tabbas za mu same ta gobe aljiya maliki cewa wal qabihu dun mummuna ma tarakta abinda baka aikata ba to agun yaro shine mara shi in dai baka yi abu ba a matsayinka na uba ko uwa ko babban yaya a gida ko malami a makaranta kawai abinda baka yi ba shine ba irin wannan in ka aikata abu to mai kyau ne in kuma baka yi ba shine ba irin wa in husina sulukika al muallim wal abawain amam al awlada afdal tarbiyati lahu cewa in har kai malami da kuma haifa kuke kyautata kuke kyautata matafiyarku tsare-tsaren rayuwarku shigi da ficinanku cin abincinku zamanku maganarku kazaninku in dai har kun gyara wannan yayi kyau to shine afdalu tarbiyatin lahu shine tarbiya mafi girma ga yaro idan ma yaro da yake dauka abu almuhaka da wata galida kwaikwayo da kuma yin ganin abu ya dauka kawai ko mai kyau ne kuma da kyau yasa ai ko a baya Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu manzon Allah ya saurare da shi a gaban sa yace ya gula yace bismillah yake koya mai kina miji yace ya ku ya kai yaro in zaka ci abinci kace bismillah sanan wa kul bi yamini ka kaci da daman kanunka da dama wa kul amma yayi ka kaci gaban ka kaga manzon Allah sai dai koya bai tarbiyar ci abinci kai bismillah kaci da daman ka sannan kaci gaban ka kar ka ci gaban wani in akwai shine kwaro a zaunar da yaro uku hudu biyar to kowa akwai ya mai ya ci gaban sa idan yaro iya tsallake gaban sa iya zuwa gaban wani a dauko abinci a akwai shi daya to zai zama dan haddama da babaki ne amma inda ko ya girma zai kokarin danne haƙƙin mutane amma in akwai dai da ya ci iya gaban sa to zai hakura da irin rabon da Allah ya bashi akwai tarbi akwai hikima wa kuma hada yara su ci abinci a gudu iya kara hada kansu iya sa su fahimci junansu iya sa su gane su karkashin gida ɗinsu iya kara musu hada amma shi ba wani bai hudu ya zo yarba sabi wasu bagi ba kowa ya ce ya zama nasa a fahimci da su ba ruwan su a hagu a ci wannan haduwar a ci ba kashi ba ne ba kawai ci ba ne akwai alkai tunda manzo Allah ya ce Abdullahi dan Abbas zai ci gaban sa kaga ba shi kidai bane ya ce ya ci gaban sa kuma Abu Hurairah da yake cewa su ahlu sufa wa ansu sahabbai wajen mutum 70 da suka kibance kansu a masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke haddan alqur'ani don ba su da komai ma ba su da abinci ma su da komai manzo Allah duk lokacin cin abinci idan yayi sai ya zo masallacin wadannan matasan da suka ware za su hada ce qur'ani sai raba su yace wane ku biyar ku je gidan wane ku ci abinci a can yace wane ku je gidan wane masala 70 din da su ya raba su gidan sahabansa masu dan dama dama Abu Hurairah yace to haina ladde man bana son manzon Allah ya gani da karshe domin ka san karshe sai manzon yace ku kuma ku biyo ni mu je gidan mace ku biyo ni mu je gidan mace sai Abu Hurairah yace ni so nake da shiga tawagar da zamu je gidan manzon Allah kage idan an zuba abincin ba shi kadai yake ci da su ake ci da jama'a amma yanzu wannan sunnar wannan alƙairi shi ma ya buru ba da ai kowa shi kadai yake ci abincin sa kowa yasa kowa abin da ya dame shi da shi uwa ɗaya uba ɗaya da mur wannan ba ta kaba ci domin wannan hanan din da yake shiga cikin zuciya baya ce yasa karo kai abin da gindin sa wallahi gashi nan a kusa ne iya kusa haduwa wajen sallah da hada sauku iya kara mana son juna da haɗin kai nan ma ba ma yi haɗa yaranka da iyalanka a ci abinci lokaci daya a yi shawara ka zauna ka ji korafin wannan ka ji shawarar wannan iya sa gida ko ka mutu ya zauna a guri daya amma yanzu ba a yi wa'an dan gata ne kawai abin da ya ga dama shi zai mana abinci ma ci ba zai ci yanzu ba wani ya ce shi bai an ji ba wani ya ce a shi ba zai ci kaza ba kai kuma kawai dan zaka baka su da gata shikenan kowa yayi abin da yake so to wallahi ba gata bane in Allah ya ba su wani kwana sai kai kuka akan wannan zaka so su dunkule su aibu su aibu din kuma wallahi ba za su ba Allah ya samu gari malike cewa a ka zama sulukin ku kuma haifa yasa ko magana indai danka ya fara wayo ka san irin magana za ta yi kamar sa musamman yaran zamanin da yanzu magana wannan shi yaro an ce dama mir'atu li baitihi shi yaro madubin gidansu ne malaman tarbiyya psychology saka idan sun ga yaro za su yi asisi da gidansu mace ce namiji ne indai har ya fito waje ya fara magana idan sun kalle shi wallahi za su gane wace waina yake to yawa gidansu idan yaro mai yawan zaki ne to a gidansu yake yawan ashar mai yawan zaki wallahi da gidansu yake in yaro mai wani abu ne na ha'inci da gida ya gano shi yaro zuciyarsa fitra ce fitratan Allah ya tafi nan sa rai kokoli yaro fresh take zuciyarsa a wanke take in ya fito iya wani abu a galabiya daga gida ya dosa wa in kuma ya zo waje sai abin ya karu a waje kuma amma duk yaron da zukatan mahaifansa a wanke suke to in ya fito cin gaba ba za a gane shi kai amma wannan gidansa akwai tarbiya ba a faɗa ne kai wannan yaron ya mutuwa gidan tarbiya wannan yaron kai gidansu mutanen kirki tun fa kafin ka san suwaye mahaifan nasa domin ka ga ɗabi'arsa da sulukinsa to kuma haifa ku sani cewa in kuna wani abu a gaban ƴaƴanku suna fitowa waje to baya ba zani duk abin da kuke wallahi sun fito waje za su yi aikata shi farar ciki ko masu hankali masu ilimin abin sun gane da gida abin ba abin jan da ke ku sai malike cewa akwai rike mun zo karshen bayanin ba sai mu samu matsaya nan insha Allah za mu tsaya nan idan Allah ya kai mu mako da zuwa sai mu tashi a wajibul murabbi wal muallim wajibin da yake kan malamai da kuma su masu tarbiyyantar da yara abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu lada abinda ne kuskure dalilin muna fatan Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guji mata muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu dace da alkhairi na assalamu alaikum wa rahmatullahi
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال على سبيل